Allah kamar haka, wato 0800 2 0 7 4 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 hudu daya uku sifili takwas sifili biyar 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 hudu 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 daya uku da kuma iya aiko mana akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com akaramakallahu bisilima
alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذن ساكين ربنا ذاك شريف منتدى ذن ساكين بوديا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما سسر ألم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريد أساتين دي قباتا مكيما قنا أكم أفوا أجيا مكفارا مقنا أكم القرآن دي يد الله تعالى يا سأليشي يكما سنياشي أشكين كرا زموة لسكي إيماني ya zama na tsararre ne yana nan yadda yake tun lokacin da Allah ta'ala ya saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani ya kuma karantar da sahabbansa yake haka har zuwa yanzu ba tare da ya samu canji ba don haka ne Allah ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama littafi ne mai saukin fahimta littafi ne wanda yake da sauki wajen karanta shi haka ne yake da sauki wajen fahimtar sa bai sanya shi wani littafi wanda yake cike da saurance ba ta yadda ba wanda zai iya fahimtar sa sai mutane ɗan tsanari kamar yadda muke ganin littafai na ɗan falsafa misali ko littafai na adabi waɗanda suke tattare da zaurance ko suke tattare da wasu kalamai waɗanda ba kowa ne zai gane ba sai an yi masa dogon sharhi ko dogon bayani Qur'ani littafi ne wanda mutane suke karanta shi wanda kuma suke da matakai na ilimi daban-daban mabambanta amma kowannen su yana fa'idantuwa da shi gwargwadon irin yadda Allah ta'ala ya hore masa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fasalat awdiyatun bi qadariha kowane rafi kowane kwazazzabo zai gudana da ruwan gwargwadon girmansa gwargwadon fadinsa zurfinsa to haka kowa zai fahimci Qur'ani gwargwadon fatahin da Ubangiji ta'ala ya masa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lace mun saukar da shi Qur'ani ne balame balaraban harshe la'allakum ta'qiluna ko la'allaka hankalta kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin yaqilun Allah ta'ala ce littafi ne da muka yi bayanin ayoyin sa daki daki dalla dalla wato ba a kudindine ayoyin sa ba a boye ma'anonin sa ba a an yi shi fussilat ayatuhu ayoyin sa an yi su daki daki saboda mutanen da suke masu hankali haka kowanne da Allah ta'ala ya bashi hankali ya bashi gwargwadon abin da zai fahimci alqur'ani da shi shi yasa maganar da wasu suke cewa alqur'ani sabanin hankali wannan ba daidai bace alqur'ani baya sabawa hankali na'am zai zo da abin da hankali zai dimauce amma daga baya idan mutum ya nutsu ko aka yi masa bayani to zai fahimci wannan abin da alqur'ani ya zo da shi shine daidai da hankali haka alqur'ani baya cin karo da hankali alqur'ani yana tafiya daidai da abinda lafiyayyen hankali zai fahimta saboda alqur'ani littafi ne na addini gaba daya kacokam din addini duka alqur'ani ya kunshe shi ya zo da bayanin sa farkon abinda alqur'ani yayi bayani daki daki fillafillahi shine shanin aqida wato abinda mutum ya kamata ya kulurce tsakaninsa da ubangijinsa mutum ya samu fahimtar alaƙarsa da Ubangijinsa, alaƙarsa da halittu da Allah Ta'ala yi na gaibi wanda bai taɓa ganinsu ba, kamar mala'iku, kamar aljanna da wuta da hisabi, wasu halittu da ɗan adam bai gansu ba, nan gaba zai san da su ko nan gaba zai gansu, to yaya alaƙar shi yanzu za ta kasance tsakanin shi da su? Alƙur'ani wato ya yi magana da masu aƙidu iri-iri wanda ya zo ya sa aka sa ya same su a doron ƙasa, irin da irin yadda suke fahimtar Ubangiji Ta'ala, kamar addahariyuna, mutane da suke ganin cewa babu Allah, kawai dadewa ce take sa a same su, a samu abin nan, dadewa ce take halittar su, abu in ya dade ne to daga nan ne ake samun wasu halittu kuma suna fitowa daga jikinsa, kamar aje abinci ya dade sai zabbutsotsi sun fito, to su ma haka halittar su take, don haka ba wani abu ne, ba wani ne ya samar da su, ba su yadda akwai Allah ba, suna cewa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, rayuwar mu ta duniya ba wata bace illa iyaka, kawai muna rayuwa ne mu mutu, kuma ba abin da ke kashe mu sai dadewa, haka dadewa ita ce kawai muka yadda akwai ta, da waɗanda kuma ba su yadda akwai ranar lahira ba, ko da sun yadda akwai Allah to amma ba su yadda akwai ranar lahira ba, akwai ranar hisabi, akwai ranar sakamako, wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'usin, su ce mu rayuwar duniya kawai muka sani ita ce kawai a gaban mu, kuma babu wata rana da za a tashe mu, da kuma waɗanda suka yadda cewa akwai Allah amma ba su yadda Allah yana aiko da wasu manzanni ba waɗanda za su zo da sako daga Allah, saboda haka suka kafircewa manzanni. Alƙur'ani ya gaya mana su waɗannan irin waɗannan su kuma iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, suka ce ba abinda Allah ya saukarwa da wani manzanni, ko kuma law sha Allahu la anzala mala'ika, sai da Allah ya ga dama ai mala'iku zai aiko, ba zai aiko mutane irin mu ba, da kuma waɗanda sun yadda da aiko da annabawa, amma wanda ba su yadda da shi ba shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, suke cewa Allah ke cewa qul ladina kafaru lasta mursala, waɗanda suka kafirta suna cewa kai ba manzo bane, to kai ba wanda aka aiko bane, wa qalu ya ayyuhal ladina zina alayhi zikr innaka lamajnun, su cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai wannan da aka saukarwa da wa'azi, wato alqur'ani lalle kai mai taɓin hankali ne, to dai alqur'ani yana ta magana irin waɗannan mutane daban-daban waɗanda suke ɗauke da aqidoji daban-daban, don haka alqur'ani ya zo ya yi gwagwarmaya da jayayya da irin hujjojin waɗannan mutane, kuma ya yi ta rushe su da hujjoji waɗanda za su shiga hankali za su samu karɓuwa a gurin Allah, kamar inda Allah Ta'ala a cikin alqur'ani ya rika nuna wa mutane cewa lalle akwai Allah wanda ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicci ɗan adam, ya halicci kowa da komai, Allah Ta'ala ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, Allah ya ce ko an halicce su ne daga babu, wato babu ce ta samar da su, ko kuma a'a su suka samar da kansu, su suka halicci kansu, ko su suka halicci sammai da ƙasa, Allah ya ce a'a kawai dai ba za su yi yaqini bane, su tantance su tabbatar da cewa akwai Allah a zuciyarsu, Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab, lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da sassabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali, a wani gurin Allah ya ce afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب, الله تعالى ce ba za su kalli sama ba, su daga kansu su kalli sama a saman su, irin yadda muka gina ta muka kawata ta da taurari kuma babu wata baraka a cikin ta, haka nan ƙasa muka shimfida ta muka jefa duwar wutsu masu ƙarfi a cikakanta dan su rike ta, sannan muka fitar da dukkan wasu tsirrai da suke masu ban sha'awa daga cikinta, don wannan ya zama wani wayar da kai da wa'azi ga dukkan wani wanda yake bawa ne mai da al'amarinsa ga Allah. Ubangiji Ta'ala ya ga hankalin mutane da cewa su dubi halittu da Allah Ta'ala ya yi na sama da ƙasa da halittar kansu su karan kansu, su ga irin ayoyi mabambanta waɗanda suke nuna samuwar Allah. Akan Al-Qur'ani ya kawo hujjoji wanda suke tabbatar da aqida ta tauhidi, zallar aqida, aqida da ta shafi tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya, tauhidin yarda da cewa Allah shine mahalicci, shine mai yin komai, shine mai iko da komai, da kuma tauhidin da yake nuna cewa Allah ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa. Tauhidul rububiyya, wannan waɗanda ma suke shirka da Allah sun yarda da kai shi. Al-Qur'ani ya faɗi haka, yace wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah. Da zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa, kuma wane ne ya hore rana da wata, lalle za su ce Allah ne. Haka nan yake cewa qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Allah ce kace da su wane ne yake azurta ku daga sama, kuma yake ba ku arziki a ƙasa, kuma wane ne yake mallakar ji da gani, kuma waye yake fitar da rayayye daga matacce, kuma ya fitar da matacce daga rayayye, waye yake tsatsara al'amura ya gudanar da su. Allah ce fa sai yaquluna Allah, to za su ce Allah ne. Fa qul, don haka sai ka ce afala tattaqun, to ashe ba za ku ji tsoron Allah ba, tunda kun yarda shi ne yake waɗannan ayyuka. Haka nan Ubangiji ta'ala a cikin Al-Qur'ani yake kawo dalilai daban-daban iri-iri wanda suke tabbatar da tauhidi kadai ta Allah ta'ala, kamar inda Allah ta'ala yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, da a ce a cikin sammai da ƙasa akwai wasu ababen bauta ba Allah ba, la fasadata, da sama da ƙasa sun lalace, wato da ba za su tsayu irin wannan tsayuwa da muke ganin su akan ta ba. Da yanzu tuni ba sama ba ƙasa, da yanzu su ruguje, tunda allolin nan za su yi rigima wata rana, idan ku har suka yi rigima wata rana to za su lalata sama da ƙasa din. To amma samuwar sama da ƙasa din a irin wannan kama, kuma suke ta gudana al'amuran sama da ƙasa din suke ta gudana ba tare da samun dangarda ba, alama ce da take nuna cewa mai tafiyar da su abin nan, mai tafiyar da su abu ɗaya ne, shine Allah. Haka nan a wani gurin Allah ta'ala yake cewa mattakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Allah ta'ala yake cewa da a ce Allah ta'ala yake cewa mattakhazallahu min walad, Allah bai riki wani da ba, kuma babu wani abun bauta tare da shi. Da a ce akwai, to da kowa yayi tawari, yayi tawari da abin da ya halitta. Wala ala ba'dihim ala ba'd, kuma da sashin su ya rika nuna wa sashi girman kai, ko ya rika nuna wa sashi galaba. Allah ce tsarki ya tabbata game da abin da suke sifantawa da cewa Allah ta'ala yana da kishiya. Haka nan a wani guri Allah ta'ala yake cewa qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtagaw ila dhil arshi sabila, da a ce akwai wasu abubuwa na bauta kamar yanda suke fada banda Allah, to da sun nemi hanyar isa zuwa ga Allah ma'abucin al'arshi, wato da wata rana an ji ɗaya daga cikin sarakunan nan, ko ɗaya daga cikin ababen bautan nan ya tasarwa Ubangiji zai yaƙe shi akan wato sarautarsa ko ikonsa. To amma tunda ba a taɓa jin haka ba, wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah ɗaya ne abin bauta, babu wani abin bauta tare da shi. To haka nan Al-Qur'ani ya rika bayanin tauhidin rububiyya tare da tauhidin uluhiyya, kuma ya rika nuna wa mutane cewa duk wanda ya yarda da tauhidin rububiyya, to ai ya kamata kuma ya yarda da cewa Allah ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa. Indai har mutum ya yarda da cewa Allah shine mai halitta, shine mai bayarwa, shine mai hanawa, shine mai kashewa, shine mai rayawa, shine mai gudanar da al'amura duka, to ya kamata ya zama shi kadai ne kuma ake bautawa, ba a hada shi da kowa wajen bauta. Shi yasa zamu ga Allah ta'ala a wani gurin yana hada waɗannan tauhidi guda biyu a guri guda, ce zalikumullahu rabbukum fa'budu, wannan shine ubangijinku wato mahaliccinku wanda yayi ku yake tarbiyyantar da ku, don haka ku bauta masa. Kaga nan tauhidin rububiyya da uluhiyya suka zo, aka yi hujja da tauhidin rububiyya don tabbatar da na uluhiyya. Allah ta'ala yake cewa zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'budu, wannan shine Allah ubangijinku, babu wani abun bauta da gaskiya sai shi, kuma mahaliccin dukkan komai, don haka ku bauta masa. Haka alqur'ani haka ya rika bujuro da irin waɗannan nau'uka na hujjoji waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah ta'ala. Haka nan alqur'ani ya rika bujuro da abin da ya shafi annabci da manzanci, da kuma cewa annabawa su ne waɗanda suke ɗauke da saƙo daga Allah, kuma su Allah ta'ala ya aiko, kamar inda Allah ta'ala yake cewa kana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum, yanzu ashe akwai babun abun mamaki dan mun aiko da wani mutum daga cikin su. To kamar yadda alqur'ani ya tabbatar da tauhidi, haka alqur'ani ya tabbatar da risala, wato aiko da manzanni su daga Allah zuwa ga halittun, zuwa ga mutane. Wanda wannan insha Allah a karo na gaba za mu yi bayanin yadda alqur'ani yayi ta bayani daki-daki dalla-dalla dan tabbatar da risala, wato sako ko manzanci da Allah ta'ala aiko zuwa ga mutane. Allah ta'ala ya samu dace.
Amin summa amin. Mallam tambaya ta farko take cewa, mallam idan iyayen mutum suka rasu, wani irin haƙƙi suke da shi a kansa?
To babban haƙƙin da mamaci yake da shi akan wanda yake da rai, ko da kuwa ba iyaye bane ballantana kuma iyaye, shine masa addu'a bayan mutuwarsa, bayan an yi masa dukkan abin da ake wa mace na wanka da sallah da raka gawarsa. Akwai abin da yake na addu'a ne, duk sanda aka tuno su ai musu addu'a. Wannan Allah ta'ala yake cewa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, barka cewa Allah ka ji kansu kamar yadda suka tarbiyyace ni ina yaro. Don haka duk sanda ka tuna da su, ko duk sanda kai sallah, duk sanda kake wani lokaci ko guri da ake ansa addu'a, za ka yi addu'a, to ka sa su a cikin addu'arka. Wannan shine mafi girman haƙƙi, ko kuma abinda za ka yi ka amfanar da su. Yi musu addu'a, Allah ta'ala ya gafarta musu zunubansu, ya yafe musu kurakuransu. Sannan kuma bayan wannan ka ci gaba da kyautata ma waɗanda ka san suna kyautatawa, ka sadar da zumuncin waɗanda ka san suna sadar musu da zumunci, ka girmama abokansu da ɗan uwansu da aminansu, abokan arzikinsu. Wannan duk yana daga cikin birri da biyayya ga iyaye. Saboda haka dai a fahimta, babban haƙƙi wanda kuma zai fi amfanar su sama da kowanne shine musu addu'a akai-akai, duk sanda aka yi sallah, ko sai ka kai azumi, ko ka samu dama ka samu kanka a cikin wani lokaci da Allah yake karɓar addu'a a cikinsa, ko guri kamar arfa da ake karɓar addu'a a cikinsa, to kai kokari ka sa su a cikin addu'arka.
Wannan tambayar kuma ta ce, mallam gaskiya ne aljanu suna rusa aure? Dan za ka ga wata duk sanda aka fara maganar aurenta sai a yi ta samun matsaloli, a ƙarshe ma abin sai ya rushe, sai ka ji ana cewa aljanu ne.
To matsalar mu kullun kokari muke yi mu ga cewa matsalolin mu mun jingina ma wani abu can daban. Wato koda akwai wata matsala mu da muke da ita, to maimakon mu yi tunanin matsalar ta mu ce mu gyara, to sai mu jingina aljanu, ko mu jingina wani abu can daban wanda ba mu kanmu ba, wanda kuma wannan zai hana gyara. Aljani ba a ce ba shi da wani abu da yake na cutar da mutum ba. Aljani yana cutar da mutum. Allah ta'ala yana cewa ma hum bizarrina bihi min ahadin illa bi iznillah, wato ba za su cutar da wani ba sai da izinin Allah. Aljanu na iya cutar da mutum da izinin Allah. To amma kuma ba wannan yana nuna cewa duka rayuwarmu kuma komai ya same mu kawai mu ɗauka wai aljanu ne suka shiga cikin lamarinmu ba. Na san wani lokaci akan samu waɗanda sukan yi amfani da wannan dama domin tallata buƙatarsu, ko mun roƙo kuma jawo wa kansu wani amfani na duniya, saboda suna ganin cewa in suka ce mai ciwon kai in ya dame ka yayi tsanani to aljanu ne, mace in ba kwa shiri da mijinki to aljanu ne, budurwa in ta rasa miji to aljanu ne, matar da take aure a sake ta, ta aure a sake ta to aljanu ne. to indai suka mayar da rayuwar mutane duk ta koma aljanu to kaga kenan za su samu kwastomomi a cikin sana'ar su da yawa saboda kowa ya ji wata matsala in ciwon ciki ne da mutum ya je asibiti an bashi magani bai ba a ce aljani ne in yawan mafarki yake yi yana tashi yana jin tsoro a ce aljani ne idan kasuwancin sa ne yake ja da baya aljani ne idan wani abu yake nema ya rasa aljani ne idan yaron sa bashi da wato baya da tarbiya baya jin magana a ce aljani ne idan budurwa ta rasa aure a gidanta abin na zamanta na gida a ce aljani ne to su kaga tunda su kuma suna maganin aljani kaga kowa da kowa sai ta zuwa ai ta layi a cikin su wannan kuma wannan ba daidai bane a shi aljani ma lokacin da kake firgita mutane da shi kuma kana kamba malamarin sa to a lokacin kuma kana ƙara masa wani girman kai ne to annahu kana rijalun min al-ins ya'uzuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa a da can balarabe idan yayi tafiya ya shiga daji inda yake tsoron akwai aljanu ko kwankwamai in yaje gindin bishiya ya zauna zai huta sai ya ce ina neman tsari da shugaban wannan daji daga wautar wato ya tsare ni daga wautar wawayen cikin su wato kamar yana neman shugaban aljanu da yake nan ya kare shi daga wawayen cikin aljanu to wannan sai ya rika ƙara wa su kuma aljanin ya rika ƙara musu fitsara da fitsewa saboda suna ga kamar kowa tsoron su yake ji yanzu kowa ne ma yake su bashi kariya saboda haka ba daidai bane mu duk al'amuranmu mu jefa cikin duniyar aljanu ko mai mace aljanu har ta kai ma zaka ji ana ta magana akan cewa akwai aljani ashiku akwai aljani kaza akwai aljani kaza wanda wannan duk abubuwa ne marasa asali wani aljani ashiku ba wani aljani ashiku ko wani aljani ba wani nassi na alqur'ani ko wani bayani na wasu malamai magabata na kwarai da suka ce wani aljani ashiku zai hana mace aure zai waye za a iya samun aljani cutar da mutum amma kuma ba gaba daya a ce rayuwar mutane duk a mai da ita matsala ta aljanu ba wani lokaci zaka samu yarinya bata samu kyakkyawar tarbiya ba don haka duk wanda za su neme ta da aure in suka ji tarbiyar ta sai su gudu kaga nan in akwai aljanin to a ciki abin da ita ce aljana don ita ce ba samu tarbiyar da za ta mutane za su ta ba wani lokaci kuma Allah bai kawo wanda zai aure ta din bane komai yana da lokaci komai yana da kaddara ubangiji ta Allah ya sanya wa komai lokacinsa da sanda zai kasance don haka idan Allah bai kaddara a lokacin za ta yi auren ba bai kaddara wannan ne mijinta ba ko ya zo zai tafi haka Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa a nema gurin Allah ba maganar a ce kawai ji a yi ta fada da wani abin da ba a ganshi ba kawai wasu su rika karɓar kuɗi haka babu wannan a yi ƙoƙari idan ta sana da tarbiyya ta tana da kulawarta da addini to a ci gaba da addu'a ta yi duk waɗanda suka zo din ba su Allah yake so su aure ta ci gaba da yi mata addu'a ta ba ta ci gaba da miƙa kwanta gurin Ubangiji Allah ya ba ta miji na ƙwarai ba ita kaɗai ba ce haka ta faru gare ta a rayuwa suna nan da yawa a dacen an yi kuma nan gaba ma za a yi amma a daina faɗaɗa sha'anin aljanu komai a jinginawa aljanu mutum ɗan kasuwa idan ya ga yana samun ci baya a kasuwancinsa da yaje sai a ce masa aljanu ne ya manta da cewa inna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir manta da cewa Allah ta'ala shi yake shimfiɗa arziki ga wanda ya so shi yake rage ma wanda ya so yana iya bayarwa yau gobe ya hana yana iya hanawa yau gobe ya bayar to wannan yana kawo cikas ga tauhidin ma mutum Allah ya sauke su muke
sai tambayar Abu Muhammad ya ce malam ya halatta na hada shafa'i da wuturi na yi musu sallama daya
na'am ya halatta cikin sifofin wuturi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai wato kai raka'a ukun gaba daya ba tare da ka zauna ba to kai raka'a daya ka tashi ta biyu ka tashi ta uku ka tashi sai ta uku ko kai biyar gaba ɗaya ba tare da ka zauna ba ko kai 7 gaba ɗaya ba tare da ka zauna ba, ko kai 9 ma gaba ɗaya, ko 13 ma gaba ɗaya ba tare da kai sallama a tsakanin su ba. Duk wannan ya halatta. Abinda dai ba a so shine kai sallar shafa'i da witri kamar sallar magriba, wato kai raka'a biyu ka tashi ka kawo ɗaya ba tare da sallami a tsakanin su ba, to wannan shine aka hana. Amma in dan ka sabe ukun gaba ɗaya ba tare da zama a tsakanin su ba, kai sallama ɗaya, wannan ya halatta ba kuma yana daga cikin sifofin sallar witri.
Na'am. Na'am. Tambaya daga Ashira Al-Hassan Ciroma yace, malam ina siyar da kujeru sai aka zo siya daga coci, ya halatta na siyar?
So in har ka san cocin za a kai su, abinda duk za a kai shi gurin da kake da fahimtar saban Allah ne za a yi a gurin, to bai halatta ka taimaka ba, ko da da ciniki ne, ko da da sai da sayarwa ne, in ka san hakan za a yi a coci ba, ko da wani club ne da ake saban Allah a gurin, kasancewa idan an zo an sai kayan ka can za a je a saba Allah, kana da wannan tabbacin ba wai zato kake ba, akwai abin da yake zato ne wanda ba a gina hukunci a kansa, kawai ka gina mutunci akan tayu a sai in kana da yakini, kana da tabbaci, to a lokacin sai ka guje ma wannan, saboda Allah ta'ala ce wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan, kada ku tattaimaki juna akan saban Allah da ƙetare iyaka. Babu shakka duk gurin da za a zauna a haɗa Allah da wani, ko a yi wa Allah kishiya, babu laifi da ya fi wannan, kuma shi saye da sayarwa ciniki ɗin da muke yi taimakon juna ne, yana cikin ta'awun. Kana da buƙatar abu ka samu mai sayar maka, kana buƙatar kuɗi ka samu mai sayar abinka, wannan taimakon juna ne muke yi. So haka kada ka ce ai ciniki ne ba wani taimako, a'a, shi kansa ciniki taimako ne. Na yau za ka tashi da buƙatar ka, kana da kuɗi, kowa ya ce ba zai sayar maka ba, kai ma ka san ba kana cikin matsala, ashe ka samu mai sayar maka, taimaka maka a kai, shi ma mai sayarwa ya samu mai sayan kayansa, taimaka masa a kai. Don haka duk taimako ne na juna muke yi, to kada ya yi shi akan abin da muka tabbata akwai saban Allah ne. Kamar mutum ne ka san zai yi kisa sai ya zo sayan makami a gurinka, kana sai da wukaƙe, misali ce kana sai da wuka, wukeri ne kai, kana kera wukaƙe, ko ya zo ce ka kera masa takobi ko barandami ko adda, ka san cewa kuma kisa yake yi, to kaga ko da zai biya ka ga halatta kai masa ba, saboda ka san laifi zai yi. To haka nan duk abin da zai laifi ne, to bai kamata ka taimaka wajen yinsa ba. Amma in ka san cewa dan mutum yana ba musulmi ba, ya zo zai sai kayanka, to a karan farko ba za ka ce ai saba Allah zai yi da shi ba za ka sayar masa ba, a'a, za ka iya sayar masa. Mutum musulmi ne ya zo zai sai gero a wajenka, ba ka ce ai giya zai yi ba zan sayar masa ba, ba ya gaya maka giya zai yi. Amma in ka san cewa sana'arsa shi ne yana yin giya yana sayarwa, ana ita ce sana'arsa, za ka yi zo zai sai gero a gurinka mai yawa, kasancewa zai je kai masana'arsa ta giya, sai ka ce a wannan ni ba zan sayar maka ba, ko da riban nawa zai baka, ba za ka taimaka masa nan ba.
Na'am. Sai tambayar da take cewa, malam yaya hukuncin mage ta tsallaka mutum sallah?
Ko mai ana so ka yi ƙoƙari kada ya tsallaka maka sallah, ko da dabba ce. Amma tsallaka sallar mage ba daidai take da tsallaka sallar kare ba, ko jaki, ko mace balagagga. Wannan hadisi ya zo cewa waɗannan abubuwa guda uku suna katse sallar mutum, yatsau salatar rajuli, al-mar'atu al-ha'id, wal-himar, wal-kalbu al-aswad. Abubuwan nan guda uku suna datse sallar mutum: mace da ta balaga, da kuma kare, bakin kare da jaki. Mace da ta balaga, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk macen da ta balaga, to lokacin da take tafiya ta fita, to shi ɗin na ƙoƙarin ya ga ya bita ya makale domin ya ga ya halakar da mutane ta hanyarta. Shi yasa ake son ta fita cikin kamala, ta fita cikin hijabi, ta fita cikin kame kai, ba tare da ta yi shiga wacce take tafi tsara ba, domin a lokacin shedan zai fi samun riba akan ta. Hakanan kare, hakanan jaki shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jaki yayi kuka to ya ga shedan ne. Don haka ana cewa shedanu sukan shiga jikin jakuna, hakanan karnuka, musamman bakin kare shi ma haka. Shi yasa da aka tambayi Abu Zar da ya rawaito hadisi ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam meye bambancin bakin kare da wanda ba baki ba. Yace asqal kalbul asul shaytan, shi wannan shaytan ne. To kaga waɗannan abubuwa guda uku nasi karara ya zo maganar su, to kuma amma magi ba ta cikin su, sai dai ita ma ba a bari ta tsallaka sallah, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar hatta dabba ta ƙetara masa tsalla ba, akuya ko tinkiya. Haka nan mutum, haka nan mage, idan har za ka iya hana ta to kakka bari ta tsallaka maka. Amma hukuncin ta ba daidai yake da hukuncin waɗancan abubuwa guda uku ba, domin su malamai sun ta tattaunawa cewa to in sun tsallaka wa mutum sallah, sallarsa tana nan ko ta kare. Wasu malamai kamar Imam Ahmad suka tafi akan zahirin hadisin cewa sallar ta ɓaci, wasu kuma suka ce tana yanke ladan sallan ne, wasu ce kamalar sallan ne suke take yankewa. Ala ayyi halin dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana samun yankewar sallah ga waɗanda abubuwan na uku suka tsallaka masa, wanda a cikin su babu mage. Amma duk da haka, kamar yadda muka faɗa, ita ma magen ba daidai bane ka bari ta tsallaka maka ba in kana da yadda zaka hana ta.
Na'am. Wannan kuma ta ce malam mutum ne ya saki matarsa saki uku, daga baya kuma suka jarrabu da son junansu, ni kuma sai nake tausaya musu, sai na kudire a raina zan aure ta na dan wani lokaci in sake ta, amma ba su san hakan ba. Shin malam hakan ya halatta?
Abinda dama aka hana shi ne taisul musta'ar, wato shi mijin ko ita matar ko su duka biyun su zo su neme ka akan cewa ka auri wance ka sake ta, ka auri wance ka sake ta don ta koma wato gurin mijinta, ko shi mijin ya neme ka da wannan, ko ita ta neme ka da wannan, ko su duka su zo su lallashe ka, taƙila ma su yi maka tayin sadaki ma su ce za su biya, ko ma wataƙila ma za su biya ka jinga. To wannan in ma aka yi haka, auren ka na farko kai bai yi ba, an ka aure ta da wannan niyya, to ko me wai faru tsakanin ku zanace, sannan kuma wannan auren ba zai halatta ta ga mijinta na baya ba. Wannan idan an samu haɗin baki tsakaninka da mijin, ko tsakaninka da ita, ko tsakaninka da su biyun, amma kai ka yi aure da niyyar zaka saki, nan aure ne kake so ka yi da niyyar zaka saki ta, al-zawaju bi niyyatit talaq, to su mutane suna haramta shi cewa bai halatta ka kudace niyyar zaka saki ta, don anan ba ya da wani amfani, tunda an yarda in ka aure ta ko ba da niyyar saki ba, in ta yi maka wani abu ka saki ta, in ka aure ta da niyyar sakin kuma kaga zaka rike ta, bai haramta ka rike ta ba. Yanzu ta yiwu kana tausaya musu, ka ji cewa to bari ka aure ta dan daga baya ka sake ta koma gurin mijinta, kana iya aurenta kuma ka ji ba wacce za ka iya saki ba ce, ita kuma ta ji ba wanda za ta iya rabuwa da shi ba ne, a nan sai a haramta muku zama da ita, aka ci gaba da zama da ita kuma ka aure ta. Saboda wannan niyyar za ka saki din ba ta da wani tasiri, tunda in ta yi maka ka ji ba za ka iya saki ba, kaga niyyar can wacce mata wani amfani ba. In kuma kai aure ta ba da niyyar saki ba kuma ka ji ba ta yi maka ba, kana da damar ka sake ta kuma, ko da ba kai niyyar sakin ba da farko, tun da ne yake yin aure ba da niyyar saki ba kuma sakin ya zo, to ita me amfani niyyar ba ta da amfani. Shi yasa wasu malamai suke haramta wannan aikin, wasu kuma suke ganin wannan babu komai, tun da shi kadai ya shafa shi, babu haɗin baki tsakaninsa da tsohon mijinta, babu haɗin baki tsakaninsa da ita, don haka ba za a daidaita shi da wancan aure da aka ce ake kiran wanda ya yi shi da at-taisul musta'ar, wato bunsurin aro, kamar an are shi ne don ya halattawa a mijinta na farko ita ba. Ala ayyi halin, inda mutum zai yi da wannan niyya din auren yayi, ba za a ce gaskiya auren sa bai yi ba, amma kuma wannan niyya ba ta da tasiri, domin kana iya ka aure ta din da niyyar kana tausaya mata, kana tausaya mijinta ko kana tausaya musu su duka, kuma daga baya sai ka ji cewa bayan ka aure ta din ka ji cewa zama da ita yafi komai dadi, ko ita ta ji kuma zama da kai yafi komai dadi, har ta manta mijin na farko kai ma ka manta da waccan niyya ta ka ta farko kuma ku ci gaba da zaman ku.
Na'am. Sai tambayar Adamu Ali yace ya hukuncin wanda aka tirsasa shi ya aikata sako.
To kalmar sako iri ce don kalma ce da take shiga karkashin ta abubuwa suke shiga da yawa. Akwai saban da za a yi tirsasaka, tirsasa wannan kalmar tirsasawa ita ma kalma ce wacce take da dunkulalliya. Na farko akwai saban da ake iya tirsasa mutum in yayi Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan ba, kamar mutum da za a tirsasa shi ya fadi kalmar kafirci, ko a tirsasa shi ya a tirsasa shi ya shagiya misali, wannan Allah ta'ala ba zai kama mutum da wannan ba, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Akwai saban da in an tirsasa ka kai shi to ba za a dauke maka wannan laifi ba. Misali mutum ya ce a tirsasa shi ya kashe wani, to ce tirsasa shi aka yi sai ya kashe wani, ran ka bai funa shi ba, dan yanzu karkari ka ce kai shi aka yi, ko ka kashe shi ko aka kashe ka, sai ka zabi ka kashe shi kai kaire, me ya fifita kai ranka akan nashi? To anan ba za a yi maka rangwame ba a ce a ya halatta ka kashe in an tirsasa ka. Gara kai ka hakura a kashe ka ya zama na ka mutu da haƙƙin wani ba, amma ka fifita kai ranka, wato kai ka kubuta, kai ka sha a gurin Allah, da kai ka sha da ranka in yaso shi ya tafi lahira. Wannan ba rungume a irin nan. Tirsasa ita ma iri ce. Akwai tirsasa wadda ita ce tirsasawa, wato tirsasa wadda za ta sa ka rasa ranka, ko ka rasa wata gaba ta jikinka, ko a salwantar da hankalinka. Mutum ya rasa ransa ko hankalinsa ko ta gaba ta jikinsa, wannan tirsasawa ce. Ce ko ya sha giya ko a kashe shi, ko ya sha giya ko a datsa masa hannu, ko a datse masa kunni, ko wani abu haka, ko a yi masa dukan da zai iya fita daga hankalinsa. To anan za a iya cewa an tirsasa mutum. Amma misali a ce ko ka yi kaza, ko a kore ka daga aiki, wannan ba tirsasa ba ce da za ta sa ka sha giya ko ka abin dan kawai za a kore ka daga aiki, ka kore ka Allah zai baka wani. Ko a ce ko ka yi kaza na laifi, ko a mare ka, ko a tsinka maka mari, wannan ba ta kai tirsasa da za ta sa ka yi wannan babban laifi ba. Saboda ita kalmar ikrah din kalma ce dunkulalliya, ba wai duk abin da kai ka kira tirsasa ba, wani kudin sa ma za a ce za a rike shi, ko kai kaza ko ba za mu baka kudin ka ba, sai je yayi kuma sai ce an tirsasa shi, wannan ba ita ce tirsasa ba. Tirsasa abin da za ka rasa ranka, ko ka rasa wata gaba ta jikinka, ko ka rasa hankalinka, to wannan ita ce tirsasawa, ita ce za ta sa kai wani abin da yake saban Allah ne. Na'am.
Tambayar Umar ya ce malam ya ingancin hadisin da ya ce a karantawa gawaya sun ko bakara.
Wannan bai inganta ba, babu hadisin da ya inganta na karanta gawa wani abu na Alkur'ani. Abinda ake yi wa mamaci shi ne addu'a, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum ko salu li akhikum at-tathbita fa innahu al-ana yus'al. Ku nema wa dan uwanku gafara, ku yi addu'ar Allah ya gafarta miki, ko ku roƙa Allah ya bashi sabati da tsayawa da kafafuwansa a cikin kabarinsa lokacin da ake masa tambayoyi. Waɗannan su ne, shi ne abinda ake yi, kuma shi ne abinda Alkur'ani ya koya mana. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanda suka zo daga baya suna cewa Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta mana, ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka rigaye mu wato da imani. Da haka wanda ya mutu addu'a yake bukata, ba ka zauna karatun Qur'ani ba, ba laifi kai ka karanta Qur'ani a matsayin ibada ce ga kai kai tsakaninka da Allah, sannan kai tawassuli da ibadar da kai tsakaninka da Allah, Allah ya biya maka wasu bukatunka daga ciki, kai ma mamacinka addu'a Allah ya gafarta masa, wannan babu laifi. Amma tsuran karatunka ce gashi nan kawai kana yin shi dan mamacin, wannan baya daga cikin koyarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita.
Na'am. Sai tambayar Umar Hassan tukuntawa yace mallam ina son ƙarin bayani akan hadisin da nana Aisha radiyallahu anha ta ƴanta Barira, amma masu ita suka ce waliccinta yana hannunsu, me ake nufi da wannan walicci?
To ita Barira waɗanda suke kamar iyayen gidanta, ita bai wace a gurinsu, suka ce sun yadda za su ƴanta ta amma za ta ba da wasu kuɗaɗe, shine abin da ake kira almukataba. Bawa almukatab shine wanda aka ce ya je ya kawo kaza, in ya biya kaza ya zama ɗa. To shine ta zo ta nemi taimakon Aisha radiyallahu ta'ala anha, ta taimaka mata da kuɗin da za ta ƴanta kanta. Shine sai Aisha radiyallahu anha ta yi alkawarin za ta ma saye ta daga gurinsu, ta saye ta shikenan ta ƴanta ta. To shine da ta je saya, sai suka ce za su yadda su sayar amma da sharaɗi, suke da wala'inta. Abinda ake nufi da walicci da wala'i shine in ta mutu su za su ci gadonta, ba a ka'ida wanda ya ƴanta shi yake cin gado. Da a ce su suka ƴanta ta, da ta samu kuɗi ɗin ta kawo musu suka ƴanta ta, to su za su yi waliccin ta, ma'ana in ta mutu za su iya cin gadonta, tunda anan ba ta da dangin ma za su, to in ta mutu suna cikin magada shi wanda ya ƴanci ya ba da ƴanci. To sai suka ce in Aisha ta saye ta ta biya su kuɗi, to suke da waliccin, in ta mutu su suke da gado. Sai ta zo ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ce da an Aisha ishtarati lahumul wala fa innal wala'a liman ataqa, ki je ki ce kin yadda da sharadin, ai shi walicci yana ga wanda ya ƴanta, koda sun yadda da sharadin, koda kin ce musu kin yadda da sharadin, tunda sharadin ya saba wa shari'a, yardar ba za ta yi tasiri ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da hawin bari yayi magana cewa me yasa wasu mutane suke sharadin ta sharudda da babu su a littafin Allah. Duk wani sharadin da babu shi a littafin Allah, sharadin bai batacce ne. Abinda ake nufi da babu shi a littafin Allah, ma'ana ya ci karo da shari'ar Allah. Ba wai ana nufin in kai sharadi sai ka kawo ayar da ta faɗi sharadin ba, ana nufin duk wani sharadi da ya ci karo da shari'ar Allah, to wannan sharadin banza ne, ba shi da wani tasiri. Don haka tunda suka sharɗanta cewa su za su rike waliccinta, sharadin nasu sharadin banza ne, tunda alwala'u liman a'taka, shari'a wanda ya ƴanta shike da wala'i. Wannan shine abin da ake nufi da waliccin. Na'am.
Wannan kuma yace mallam menene sharadin limanci?
To a dunkule, in aka ce sharadin limanci a dunkule, wanda duk idan sallarsa shi kadai tayi, in yayi ta ba matsala, to yana iya yin limanci, shine masahhat salatu sahat imamatu. In kuma filla ake magana, to na farko dai wanda zai zama liman dole ya zama musulmi, dole ya zama musulmi, kafiri ba zai yi limancin waɗanda suke musulmi, komai iliminsa kuwa, ko da ya iya sallah, ya san yadda ake sallah, ya iya karatun Qur'ani, dai kafiri ne, ba zai limanci ba saboda aikinsa ba karɓaɓɓe ba ne. Muqaddimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Na biyu, bayan zamansa musulmi ya zama mai hankali ne, mahaukaci ba zai yi limanci ba, da mahaukaci an ɗauke masa ma alƙalami na taklifi, wanda ya zo a hadisi rufe alƙalamin an salasin, an ɗauke alƙalamin lada da alhaki daga mutane uku, daga ciki akwai an majnun hatta ya fiƙ, an ɗauke alƙalamin taklifi daga mahaukaci har sai ya dawo cikin hankalinsa. Haka ga mahaukaci ba zai zama liman ba, dole ya zama mai hankali ne. sannan ya san abinda shalla za ta inganta da shi, wato ya kasance ya san abinda idan aka yi shi sallah ta inganta, in ba yi shi ba sallah ba ta inganta ba. Saboda haka kaga ya san, ya san farillan sallah, ya san abubuwan da suke bata sallah, ya san farillan sallah, ya san abubuwan da suke bata sallah. Ba za ka ce ya san sunnonin sallah duka ba, domin har kullun har gobe mutane suna karantar wasu abubuwa na sunnoni wanda ba su sani ba. Ya san yaya sal meye in ba a yi ba sallah ba ta yi ba, don haka ba zai zo yana limanci ba amma bai san karatun Fatiha wajibi ba ne, ko bai san ruku'u wajibi ba ne, ko bai san abin nan sallama wajibi ba ce, ko bai san zama nabiyyi wajibi ba ne, ko bai san kaza wajibi, a ce duk bai san waɗannan ba, kuma ya zama yana limanci, wannan ba zai zo. Sannan abu na gaba, ya san yadda zai gyara sallar idan ta samu sahau, wato in an samu sahau, in an ƙari ko an yi ragi ya zai yi. In ya kasance bai san sujudu sahawi ba, bai san hukunce-hukuncen sujudu sahawi ba, in ya yi ƙari bai san me zai yi ba, in ya yi ragi bai san me zai yi ba, wannan bai kamata ya zama limami ba. Tunda duran da ya yi ragi ko ya yi ƙari, ƙarshe ku za ku zo kuna cewa yi kaza, kuma ya tashi yin sujudu sahawi ɗin ma watakila ko ya yi ɗaya ko ya yi huɗu ko ya yi tayi sai an ce dakata. Saboda haka ya san abin da zai gyara sallah idan an samu sahu. Sannan sharadi na gaba, na biyar, ya kasance yana iya zuwa da rukunan sallah, wato ba zai yiwu ba a ce limami ne amma shi kullun limamin ba ya iya tsayuwa a zaune yake, kullun shi ya rasa ma'ana kafafuwansa ba ya iya tsayuwa, sai dai kullun ya ma mutane sallah a zaune, tare da cewa ga goda za su yi tsayuwa. Ba laifi dan liman wata rana an samu yayi sallah a zaune, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai sallah a zaune lokacin da ya samu larura. To amma kada ya kasance haka yake, ko ya zama baya iya ruku'u, ya samu matsalar da baya iya ruku'u, to a irin wannan sai ya hakura, bai zama shi kullun sallar ma mu a bayan sa shi baya ruku'u ba. Saboda haka ya zama yana iya yin abinda suka shafi rukunin sallah, ba wanda ya samu matsalar da ba zai iya yin su ba ne. Sauran abubuwa kuma da ake faɗa, wannan da yawa akwai waɗanda ba su da nasi a kai, kuma sun saba nasi, kamar a ce sai ya zama balagagge, ba sharadi ba ne, yaro ƙarami mubayyizi wanda ya san abin da yake zai iya zama liman, ba wai sai ya balaga ba, ko bai balaga ba zai iya zama liman. Sannan ba daga cikin sharadin liman ba ya kasance ɗa, ko da bawa ne zai iya limanci. Baya daga cikin sharadin liman ya zama ɗan halal, ko da ɗan zina ne, inda ya yi ilimi ya abinda ba abinda zai hana ya zama liman, wasu na cewa ba zai zama liman ba, saboda limanci shugabanci ne, bai kamata mutane su shugabantar da wanda za a riga ganin kamar suna bayan wani wanda yake ba kamili ba. To amma wannan magana ce ta jahiliya, bai kamata a musulunci a yi ta ba. Mutumin da ba shi ya yi wa kansa laifin ba, ba shi da hannu, ba shi da ruwa, ba da tsaki, kuma ya zama mai tsoron Allah, wani malami ma yana cewa mutumin da yake kafiri inda musulunta Annabi sallah dan ɗan zina da ba shi ma ya yi laifin ba, akwai laifin da ya kai kafirci, wanda mutum shi ya yi da karan kansa, ba wani ne ya yi ya shafa masa ba, shi ya yi, amma in ya musulunta ya yi ilimi zai shafa mutane sallah. Sai wani wanda ba shi ya yi laifin ba, kuma ba a kansa yake ba, kaddara ce ta sa ya fito ta wannan hanyar, kuma ya zama shi in ya yi limanci ko abin nan, ko a ce makaho ba zai yi ba. Abdullahi ibn Ummi Maktum yana haihuwa sahabbai limanci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi ya bashi, shine a matsayin mai riƙon Madina, duk Madina a ƙarƙashin shi, shi yake cin sallah. Saboda haka babu wata hujja da take nuna ta makaho ba zai yi wa mutane limanci ba. To da irin waɗannan kuma akwai su, amma dai waɗanda muka ambata su ne abubuwa fitattu wanda za a yi la'akari da su. Baya ga wannan kuma sauran abubuwa ana iya tasamuhi a kansu, ana iya sauƙaƙawa a kansu, bai kamata a tsananta sosai a kansu ba.
Sai tambayar Mustapha Adam Dakata,
yace mallan ya hukuncin cinikin da idan bashi ne za a siyar maka naira 100 amma idan kudi hannu ne naira 80.
To shi wannan shine malamai sun yi sabani akan wannan, wasu suna ganin wannan bai halatta ba, wasu malamai suna ganin haka saboda suna cewa ciniki biyu ne a daya. Annabi kuma yana cewa man ba'a bai ataini fi bai'a falahu aw kasuhuma aw riba, hadisi sahihi, hadisi ne Hassan da shi riwayar Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, to wanda duk yayi ciniki biyu a daya to ya dauki ya karbi mafi kankancin farashin ko kuma ya zama ya cire ba, wato idan ya kasa wa mai sai hankali gida biyu, shi in yanzu zaka saya kawo 80 sai gobe zaka biya ko sai na da sati daya zaka biya 100, to in ya karbi 100 din ya karbi riba, ya karbi mafi kankancin farashin shine 80. To wasu suna cewa wannan shine bai'ataini fi bai'a, su kuma malamai suna cewa a'a wannan ba bai'ataini fi bai'a bane, bai'a ɗaya ce, yanzu na sayar maka da shi bashi zaka biya ni naira 100 kawai abinda na sayar maka da shi kenan, ba magana in maka ciniki biyu bane, in ce kawo 80 ka saya sai kuma ka ce baka da shi zaka biya ni gobe, in ce to ya koma 100, kaga anan ciniki biyu akai a daya, domin farko 80 na sayar maka, sannan kuma daga baya da naji sai ya kai gobe kudin nace sai dai 100, to wannan 20 din na kara maka ita ne dan ya zama bashi. Amma in tun farko da mancan ni na sayar maka shi ne a 100, koda kuwa ana sayar da shi 80, amma ni 100 da ban maka yi da kai ta saya a 100, to nan ciniki ɗaya ne ba biyu ba, don haka wasu malaman suke halatta shi. Amma idan zaka sayar masa da shi a 80 sai ka ji cewa bai da kudin da zai biya ka yanzu, sai ya kai gobe ko sati guda sai ka ce ka bai da shi 100, to anan ka yi ciniki biyu a daya, ko ka karbi 80 din ko ka karbi 100 amma ka san ka ci riba ta 20. So ya danganta da yadda sigar cinikin ta kasance, idan tun farko da mancan haka ka sayar masa 100 din akan zai kawo maka kudin ka, ko da a kasuwa 80 ake sayar da shi, ba ciniki ɗaya kuka yi ya zama biyu ba, to babu komai. Amma in ka sayar masa a 80 da kaji zai kai gobe ka ce ka mayar da shi 100, to anan ka yi bai'ataini fi bai'a. Saboda haka abinda dai za a fahimta a shari'ance, ana son mutum ya zama mai sauki ga yan uwansa a harkar ciniki, wanda duk ya zama mai sauki a cikin harkar ciniki to Allah ta'ala zai albarkaci cinikinsa, zai albarkaci rayuwarsa, kuma ya albarkaci abinda yake sayarwa, wanda shi ne abinda mutum yake bukata a cikin harkar cinikinsa. Rahim Allahu abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha tada samhan idha qada. Allah ya ji dan bawa wanda mai saukin kai ne in zai saya ko mai saukin kai ne in zai sayar, haka nan mai saukin kai ne lokacin da zai karbi bashi ko zai biya bashi. Saboda haka ana son ka zama mai sauki ne lokacin sayarwarka, don haka dan kana ga mutum yana da bukata kada ka ce zaka tsananta masa ta hanyar ka bashi farashi mai yawa dan kawai jin cewa bukatarsa ta sa ba zai iya saya da kudi hannu ba ka kara masa. Gara ka sayar masa da kudin da yake shine farashin da kowa yake sayarwa, wannan zai sa kai ma Allah ta'ala ya sa maka albarka a cikin harkar kasuwancinka. Ina ga inda zamu duba wannan, to zai zama wannan cinikin ma kwata-kwata ba zamu jefa kanmu a cikinsa ba, ballantana har mu zo mu shiga ciki sabanin malamai, wasu suna halatta mana wasu suna haramta mana.
To alhamdulillah ma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatan rahama. Yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin